This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC, muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A wata hira da shugaba Buhari da gidan talabijin na CNN, ya ce ba shi da zabi a wannan yakin in ya kai ga damke ɗan jam'iyyar sama ta APC. Za kuma a ji barista Aminu Hassan Gamawa, mai bincike a jami'ar Harvard, wanda zai yi mana bayanin tasirin da ziyarar shugaba Buhari ta yi. Shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu a ziyarar da shugaba Buhari ya kai? Kan haka ne ma za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu ta wannan lambar 202-205-6555. Sai a sa alamar tarawa. Yanzu ga yadda duniyar ke ciki.
Jawab kan ku da wuni. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fito da wani rahoto game da ƙasar Burundi. Tana cewa a farkon shekarar nan hukumomin wannan ƙasar sun yi talagargaza masu zanga-zanga siyasa kamar dai su masu neman su kifar da ita wannan gwamnatin ƙasar ne. Inda ma'aikatan tsaro suka yi ta amfani da ƙarfi mai tsanani suna rufe bakunan masu adawa da ita gwamnatin. Mataimakiyar shugabar Amnesty da ke kula da yankin Afirka ta Gabas, wato Sarah Jackson, ce take fadar haka, inda ta ce abin jin takaici ne ainihin a ce wai masu zanga-zanga suna fuskantar albarusai domin kawai ana son a hana su su ci ko kuma su fada albarkacin bakinsu. Mutane da yawa dai aka kashe ma a cikin wannan hargitsin. Sannan kuma Amnesty ta ce binciken ma da ta gudanar ya nuna inda 'yan sanda suke ta harbin mutane yayin da su mutane suke neman su gudu. Ta ce kuma 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da albarusai ma kuma inda ake da yara ƙanana. Haka zalika Amnesty din ta zargi hukumomin Burundin da laifin rufe wasu kafofin watsa labarai jin kaɗan bayan yunƙurin nan da wani rukunin soja suka yi na sai juyin mulki amma da bai samu nasara ba.
A yau Alhamis ne shugaban Amurka Barack Obama yake kama hanyar kai ziyara ƙasashen Ethiopia da Kenya, wacce ita ce ƙasar asalin mahaifinsa. Ana kallon wannan ziyara a matsayin wacce ke nuna yadda dangantakar Amurka da ƙasashen Afirka take fara faɗaɗa, musamman ta fuskar tattalin arziki. Kenya ce zai fara isa gobe da safin Allah ya kai mu, inda kuma zai halarci wani babban taron ƙolin ƙasa da ƙasa na 'yan kasuwan duniya da za a birnin Nairobi. Bayan wannan ne zai ziyarci Ethiopia, inda zai zama shugaban Amurka na farko da ya taɓa ziyarar ƙasar. Sai dai kuma ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama na la'antar zuwan da zai yi a can Ethiopia saboda zargin da suke hukumomin ƙasar na taka haƙƙoƙin siyasa na jama'a.
To muna bayar ku waɗannan labarai ne daga Washington a sashen Hausa na murya Amurka. Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya kai wata ziyara da ba zata ba ce a ƙasar Iraki, inda ya ce ya ji ne ba don komai ba illa don ya ga nawa idan sai yunkurin da sojojin ita Iraki da na Amurka suke yi wajen yakar mayakan ISIS. Ganin yadda dakarun na ISIS suka kwace birnin Ramadi da ke cikin lardin Anbar ne yasa sakataren ya nuna alamar ya rena ƙurar sojojin Iraki, har yake cewa ba su nuna ƙwazon yaƙi ba. Da jijjifin safiyar yau ne dai jirgin saman Mr. Carter ya sauka a can birnin Bagadaza, inda ya je da shirin zai gana da manyan ƙososhin ita Iraki ɗin, ciki har da Firayim Ministan ƙasar wato Haidar Al-Abadi da kuma Ministan ta na tsaro Khalid Al-Ubaidi. Sannan kuma sakataren tsaron na Amurka zai zanta da shugabannin 'yan mazhabar Sunni wanda Amurka take ta ƙoƙari ta janyo su ta saka a cikin wannan yaƙin da ake da mayakan ISIS.
Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ya ce ƙoƙarin da ƙungiyar 'yan ta'adda ISIS ke yi na neman mayaka ta hanyar duniyar gizo wato intanet ya sa yanzu ta zama ƙungiyar da tafi alƙa'ida yi wa Amurka barazana. A jiya ne da yake jawabi a wajen wani taron shekara-shekara na zantawa da juna da ake a birnin Aspen na jihar Colorado, James Comey yake jan kunnen cewa ISIS tana ƙara ƙaimi wajen neman 'yan shahada ta wannan hanyar. ya ce yayin da alƙa'ida take taka tsantsan wajen neman mutanen da za su yi mata yaƙi. ISIS ba ta yi wata wajen neman ko ina, kuma a shirye take ta rungumi duk nau'in mutanen har da ma waɗanda ke da motsuwar hankali ko 'yan ƙwaya. Komi ya ce yanzu haka shafin Twitter na wannan ƙungiyar yana da magoya baya sun fi 21,000, kuma dukkanin masu jin Turancin Ingilishi ne sosai, sannan kuma ɗaruruwa koma dubbansu duk suna nan cikin Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bahar, wanda ya isa birnin Washington tun ranar Lahadi, ya koma gida yau Alhamis bayan da ya gana da shugaba Obama da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry kan batutuwan da suka shafi tsaro, tattalin arziki, da yaƙi da cin hanci da rashawa. Kan wannan furci ne Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana wannan rahoto.
Zuwa yanzu dai za a iya cewa kowa na iya fadawa komar hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya AFCC, to ma ba a ce an yi la'akari da yadda shugaba Buhari a zanta hausa da gidan talabijin na CNN ya ce ba shi da zaɓi a wannan yaƙin in ya kai ga damƙe 'yan jam'iyyarsa ma ta APC. Wannan hukumar da tsohon shugaba Obasanjo ya kafa ta sha sukar sanya 'yan adawa a gaba, maimakon kama dumme laifi da kuma ayyukanta na kwanan nan da suka rutsa da tsohon gwamnan Adamu Murtala Nyako, ki ta da muhawarar shin ko dai hukumar za ta kamanta gaskiya ne a wannan karan. Jigon APC Alhaji Isiyaku Ibrahim ya yi maraba da alwashin shugaba Buhari.
Wallahi na yi ji daɗin da ya jaddada faɗin gaskiya akan abin da ya yarda da shi. Tsarin kundin mulkin Najeriya ba a ce akwai mutanen da ɗin suka yi laifi a basu su tafi ba. Tsarin mulki yana faɗin cewa a yi adalci, kuma Janar Buhari ran 29 ga watan Mai, ran da aka ba shi rigaman mulki, ya faɗi abubuwan da zai yi, kuma ya san a kan waɗannan ne aka zaɓe shi. Ana kiran Firzan Muhammadu Buhari mai gaskiya. Idan da wannan ne talakawan Najeriya sun yarda da shi, to me yake faɗi wanda da bai faɗa ba? A tsarin kundin mulkin Najeriya akwai inda aka ce idan 'yan jam'iyya sun samu mulki, in suka yi sata suka kashe mutane sai a basu, babu shi. Don haka yanzu Janar Buhari shugaban Najeriya ne, da APC da PDP da wanda ma ba sa siyasa tilas a musu adalci.
Mukarraban shugaba Buhari irin su sanata Hadi Sirika na nuna yakin ka iya cinye kowa.
To yadda ma kowa hukunci da ake yin shi ana yi ne don ana son mutane sun zahalayensu. Ina ganin wannan abu ne wanda yake afili, wanda duk mai hankali yana ganewa cewa wai dan ka rugo ka zo ka ce ka koma dan APC, ka shiga rigar Buhari ko ka ci zabe ko ma baka ci ba, ka nan gidda da shi wai zaka sha. Wallahi ba gaskiya bane. Mu da kanmu wanda muke tare da Janar Buhari, mu mun sani kuma mun yi imani, kuma a wannan muke zanne cewa ko mu dinkan mu ne muka yi wani abin da ya saba mu shari'a za mu dinna kudan mu.
Tsohon dan kwamitin zattazwar PDP da yi Murabus Isa Tafi da Mafindi na gani har dai za a yi adalci a yakin tattalin arzikin Najeriya zai iya farfadowa. Yana mai cewa wani lokacin ai akan zaci samun wuta ne a makera.
Don haka ba wanda zai tsammani cewa akwai wani wanda yake wata jam'iyya ta yan bora wata yan mowa, kowanne ne ɗaya yake. Ina kiran 'yan Najeriya cewa su sani mutumin nan ya zo geran abin da aka bata na shekara 16 a bashi dama.
In ka ɗebe labaran dawo da kuɗaɗen almundahana, EFCC dai ba ta fiye samun nasarar kotu ta ɗaure waɗanda ake tuhuma da cin hancin ba.
The judicial system needs reform.
Yanzu dai za a jira ga kotuna ko sashen shari'a da shugaba Buhari ya ce ya dace ya sauya a wannan karon, zai yi waɗanda aka samu da laifi hukuncin da ya dace, ko dai za a ci gaba da jin shari'un ne har bayan shuɗewar gwamnatocin. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, shin kwalle ta biya kuɗin sabulu a ziyarar da shugaba Buhari ya kawo nan Amurka? Tambayar kenan da na yi wa barista Aminu Hassan Gamawa.
A wannan ziyara da shugaba Buhari ya kawo Amurka da kuma ganawa da shugaba Obama da manya-manyan jami'an gwamnati, ana ganin tafiya ce da ta yi armashi, kuma kamar za a iya cewa an samu nasara. Idan ba mu manta ba, a baya a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Jonathan an samu taɓarɓarewar dangantaka tsakanin Amurka da Najeriya, amma wannan ziyara da Buhari ya kawo ya nuna cewa an daɗa maido da danƙon zumunci da ke tsakanin ƙasashen guda biyu, kuma bayan hakan nan an tattauna matsaloli da suke da mahimmanci.
To dama
dangane da abin da ya shafi tsaro, abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma kasuwanci.
To Dr. me Najeriya ta cimma ga wannan ziyara, me ta tafi da shi?
To na farko dai yana da kyau a ce irin kamar kasa kamar Amurka bai dace a ce ana sa ko tsama da ita da Najeriya ba, kuma bai a cimma komai ba, dawo daga wannan dangantaka wani abu ne da ke da mahimmanci, kuma shugaba Buhari ya yi saboda an karɓe shi da kima, an karrama shi, an karrama 'yan tawagarsa. Wannan babban ci gaba ne. Ci gaba na biyu kuma ya samu alkawari a ɓangaren gwamnatin Amurka kan cewa yaƙi da cin hanci da rashawa da zai yi zai samu goyon bayan Amurka. Alal misali, kuɗaɗen da aka sata daga Najeriya aka tafi da su wasu ƙasashe, musamman wanda aka kawo su ƙasashen Amurka. Amurka ta nuna cewa matukar aka kawo mata shaidu, aka kawo mata kuma dalilai da yake nuna cewa an saci wa'annan kuɗaɗen, to ita za ta taimaka wajen goyon bayan bincike da za a yi, za kuma ta taimaka wajen ganin cewa kuɗaɗen da aka sata an mai da su Najeriya. Wannan ina ganin ci gaba ne, saboda a baya ba a mai maganan cewa za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa, ko kuma ba a nemi ma haɗin kan Amurka ba. Wannan na farko kenan. Na biyu, shugaba Buhari ya yi bayanin irin kokari da yake so ya yi yanzu wajen ganin cewa ya samu haɗin kan Amurka a yaƙi da ta'addanci da zai yi, musamman wajen samar da bayanai da kuma samar da kayan aiki kamar wanda sojoji ke buƙata wajen ganin cewa sun kare dukiyoyi da rayukan jama'a. Idan ba ka manta ba, a baya gwamnatin Amurka horo da take ba wa sojojin Najeriya ma ta daina shi, saboda ta gane cewa gwamnatin da ta gudana ba ta ɗauki matakan da ya dace ba wajen ganin cewa an yi wannan faɗa da ake da ta'addanci tsakani da Allah.
To mun gode Barista. Batunmu na yau shi ne, shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu a ziyarar da shugaba Buhari a nan Amurka? Za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202-205-6555. Zan maimaita 202-205-6555. Sai a sa alamar tarawa, wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Damatur. Wane daga Damatur?
Gani Alhaji Mustafa ne daga Damatur.
Alhaji Mustafa, menene ra'ayinka game da batun mu na yau?
Gaskiya alhamdulillah mun ji daɗin wannan ziyara da aka yi, ko ba komai dai an haɗa dangon zumunci tsakanin Najeriya da Amurka. Wannan ma babban abin alfahari ne, kuma insha Allah tunda shugabanmu yana da duniya na kawo gyara da sauƙi, Allah da Ubangiji Allah zai taimake shi, sai mu dage da addu'a.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Alhaji Babangida Abubakar, mai sai da ke ce na ce
Alhaji Babangida Abubakar, to menene ra'ayinka?
Zan tabo da wasu Najeriya. Ra'ayina wannan ziyara da shugaban kasa ya kai Amerika, gaskiya mun gode kwarai da gaske, kuma ziyara ta yi muhimmanci. Muna fata Ubangiji Allah ya sa abin da yake samu mana a Amerika.
Shin to kwalliya ta biya kudin sabulu malam?
Ai, kwalliya ta biya kudin sabulu sosai ma.
To madalla kwarai daga
kaji dalili
eh, to ban dalili eh, menene dalilin?
Dalilin da zan faɗa maka, saboda da a lokacin wancan tsohon shugaba Jonathan
haka,
Amerika bata baki fuskan ma da zai kai mata ziyara ba, ballantana har da ji dadi ya kai mata ziyara. Mu ko a wannan kaga Allah ya sa Amerika ta faga binnan fuskan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai mata ziyara, kuma ya kai ziyara kuma ta karɓe shi hannu tsibiu.
To madalla, to madalla, mun gode. Bari mu je kiran mun na gaba. Wani ne daga Taraba?
Salu Bello Manji. Salu Bello Manji.
Salu Bello, menene ra'ayinka game da ziyara da Buhari ya kawo na Amurka? To ina ji dai mun rasa shi. To kada amanta dai, za ku yi kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu kira daga Nasarawa. Wane ne a Nasarawa? Nasarawa, to ina ji dai mun rasa kiran mu daga Nasarawa. Za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Nasarawa, kana ji na? To ina ji dai baya kalla, mana dan samu dan tangar a na'urar tamu. To amma za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da shin kwalliya ta biya kudin sabulu ga ziyarar da Buhari ya kawo nan Amurka. Idan ta biya, ku kira, ku gaya mana, ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu ta wannan lambar 202-205-6555, sai a sa alama tarawa, wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. To mun samu kira daga Adamawa. Wanne ne Adamawa? Malam Adamawa, kana ji na? To ina ji dai muna samun dan tangarda da kiran namu. To amma ai ta kokarin kiran. To ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wane ne akan layi? To muna dai sauraron kiran ku. Ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kira mu, batun da muke yi shine batun ziyarar shugaba Buhari da ya kawo nan Amurka. Abubuwa da yawa sun faru. Ya zo shi har kwanaki hudu yayi yana ziyara, ya haɗu da manyan jami'an gwamnati nan Amurka da manyan 'yan kasuwa da dai sauransu. Ya haɗu kuma da shugaba Barack Obama, inda suka tattauna kan batutuwa da dama. Batun tsaro na ɗaya daga ciki, batun cin hanci da rashawa da dai sauransu. To ku kira mu domin ku bayyana mana ayyukanku, ku gaya mana shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To muna sauraron kiranku. Lambar mu dai kada a manta, za ku iya kiran mu ta lambar nan 202-205-6555.
Hello,
wane ne akan layi?
Yahaya Muhammad TV.
Malam Yahaya, menene ra'ayinka?
Ra'ayina da farko dai ina ma Allah subhanahu wataala godiya. Allah subhanahu wataala ya da mana da bahar lafiya. A ra'ayina kuma da jin daɗina, kamar da kuke cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, ba ma kuɗin sabulu ba, kuɗin komai mai ta biya.
Haka.
Dangane da zuwan Muhammadu Buhari.
To me yasa ka faɗi haka?
Saboda haka muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sa wannan shi ne alkhairi, kuma Allah ya duk sharrin da ke Allah ya kau da shi, Allah ya tabbatar mana da alkhairi na zuwan shi da ziyarar din da ya yi da tattaunawa din da suka yi.
Amin ya rabbi.
To Allah ya duk sharrin ya tabbatar mana da alkhairi.
To malam yayi da me da me kake ganin an cimma?
An cimma abubuwa da yawa. Tunda kaga kamar gwamnatin ta wuce, kaga ba ta samu daman zuwa ba, ba ta samu daman za ta samu wannan dama ba. Sai gashi yanzu Allah subhanahu wataala cikin 'yan kwanaki kaɗan na zuwan janar Muhammadu Buhari da ɗan tsibishi,
wannan
kwanaki kaɗan Allah subhanahu wataala ya bashi misali, ya bashi abin da ake ce masa fikira ta tunani, ya je domin ya ceto Najeriya a cikin ƙangidin da shiga. wanda yake an samu wasu wanda suka misali suka kwashe mana dukiyoyi suka haye da su yanzu a tsari da Allah ya bashi mana fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana karfin guya.
Wato kana ganin mutuncin Najeriya mutuncin Najeriya ya dawo kenan yanzu ga kasashe ga kasar Amurka saboda ka san ada ba wai za a ce ba a shiri ba amma kuma ba a to madalla mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Barno mu samu wanda daga Barno. Wane ne a Barno?
Ali ne.
Ali mallam menene gudunmawar ku menene ra'ayinka?
Ra'ayina Allah ya dawo da Buhari lafiya ina murna da haka kuma bayan haka Allah ya dawo da kiban Najeriya. Akan gwamnatin da ta shuɗe ina fata kuma waɗanda suke mulki a yanzu su yi haƙuri su taimaka wannan bawan Allah a mana aiki a ƙasa to haƙura da abubuwan da suka yi da dan Allah duka fatanmu
to madalla mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Niger. Wane ne a Niger?
Nasir Abdullahi.
Nasir Abdullahi menene ra'ayinka a yau?
Masha Allah rayuna
ta mun nan zuwa kwarar da ka sabu ne kofa mallan kashe radio kana mallan kana ji na
kace
to madalla mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Kano. Wane ne a Kano?
Da gwarzo ne a Wallu.
Gwarzo a Wallu to menene menene ra'ayinka a yau akan wannan batu da muke tattaunawa?
Gaskiya na ji daɗi ko wannan alfahari da wannan shugaban ƙasa namu ya zo Amerika kuma yana daga cikin daɗin da na ji da direct ya gaya wa shugaban ƙasa na Amerika cewa ba za mu yarda da auren jeji ba domin gaba ɗayanmu addinin nan guda biyu na musulunci da na kiristanci duk bai yarda da wannan auren jeji ba saboda haka na yi farin ciki da ya tabbatar wa Eric ya tabbatar wa da Barack Obama ra'ayin 'yan Najeriya gaba ɗaya.
Haka ne to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To Zamfara wane ne a Zamfara?
Tukur Ahmad.
Tukur Ahmad menene ra'ayinka na yau?
Ra'ayina na yau na ji daɗi kwarai don gane da ziyarar da Buhari kai Amerika sannan kuma da dama abubuwan da an tattauna mun ji daɗin su kwarai kuma muna sarin cewa insha Allah abubuwan na tattauna za a kai ƙarshen su babban matsalar da aka fuskanta ta rashin tsaro in Allah da ita kanta Amurka za ta taimaka mana domin a kai ƙarshen matsalolin da aka fuskanta.
To madalla mallam Tukur Ahmed da wayanka muka dau muka daina ga maka dakatar da daukan waya a yau wanda suka kira mu mun gode da wanda ma ba samu layi ba a gwada mu gobe goma rana ce madalla mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4:56 yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Daga ruwan gasar kwallon kafar Premier ta Najeriya wato Kano Pillars ta raba gari da mai horar da 'yan wasan kungiyar OK Imodi. Kano Pillars din wace yanzu haka ita ce ke rike da kofin na Premier na kasar ta fuskanci kalubale da koma baya a gasar a wannan kakar wasannin inda yanzu haka take a matsayin ta tara a teburin gasar tare da tazarar maki tara tsakaninta da masu jagorancin teburin wato Sunshine Stars da kuma Enyimba. Haka kuma Pillars din ta kasa tsallakewa daga zagayen farko na gasar zakarun Africa yayin da kuma kungiyar Plateau United da ke ajin kasa ta fitar da ita daga gasar cin kofin kalubalen ka na Najeriya din. Yan wasa da magoya bayan kungiyar da sun kada kuri'a rikin jinin kocin Imodi wanda ya jagoranci kungiyar a kakar wasanni ta bara inda ta yi nasarar daga kofin na Premier karo na uku jere da juna. A ranar Talata nan da ta gabata ne hukumar gudanarwar kungiyar ta yi wani taro domin tattaunawa akan samun sabon koci. To sai dai a wata zantawa jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar Rilwanu Idris Malikawa ya ce har yanzu ba a cimma matsaya ba to amma ana sa ran bayyana sabon kocin kungiyar nan da zuwa jibi Asabar idan aka dawo daga hutu. A kasar Ingila dan wasan tsakiya na club din Chelsea wato Oscar ya yi fatali da zancen barin club din nasa biyo bayan zawarcin sa da zakarun gasar Serie A ta kasar Italia wato Juventus suke yi. Oscar dan kasar Brazil ya ce zai ci gaba da zama daram a Chelsea tare da kudirin samun nasarorin lashe kofuna daban-daban. Mai horar da ƴan wasan Juventus din Massimiliano Allegri shine da kansa ya nuna sha'awar sayan Oscar din a watan da ya shige. To amma kuma wakilin sa ya nisanta shi daga barin club din nasa. A kasar Spain kuma tsohon dan wasan club din Barcelona Gerard Lopez ya zama mai horar da rukunin matasan kungiyar ta Barcelona. Lopez dai ya kasance mutum na uku kenan da ya bugawa Barcelona wasa, kana kuma ya zame koci a club din baya ga Pep Guardiola da Luis Enrique. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bisa cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƴan gwagwarmaya China a ƴan kwanakin nan, hukumomin ƙasar ta China suna kamuwa bisa ƙa'ida ba da tsarewa da tilastawa mutane barin gari da tsare mutane ba tare da an san inda suke ba, ko kuma tsare wasu lauyoyi guda 191 da aka yi wa tambayoyi aka sake su waɗanda saboda sun kalubalanci manufofin jami'an China a cikin ruwan sanyi. Hukumomin ƙasar China sun tsare lauyoyi daga kamfanonin lauyoyin da dama, ciki har da wasu guda 6 daga kamfanonin lauyoyin na Penguin dake birnin Beijing. Kamfanin lauyoyin Penguin shine ke kula da wasu ƙararriki sanannu na take haƙƙin ɗan adam, ciki har da batun wani malami ɗan ƙabilar Uyghur mai suna Ilham Tohti wanda aka garkame a gidan yari. An fara waɗannan kamakami ranar 9 ga watan Yuli a lokacin da wata lauya ta kamfanin Penguin mai suna Wang Yu ta ɓace bayan ta aikawa da abokanta saƙon text message ta wayar hannu cewar yanar gizonta ta daina aiki, kuma an datse mata wayar lantarkin gidanta. Wasu kuma mutane suna kokarin kutsawa cikin gidanta. Wang ta wakilci jama'a da dama waɗanda ke da hannu wajen gwagwarmaya kare 'yancin bil'adama ko harkokin 'yancin addini, waɗanda suka haɗa da wasu 'yan ƙungiyar Falun Gong, wato wata ƙungiyar addini da aka haramta a ƙasar China. Shi ma daraktan kamfanin lauyoyin Zhou Xingfeng sai da aka tsare shi domin ya wakilci Zhang Mion, wani ɗan jaridar China wanda ya ba da rahoto akan zanga-zangar demokradiyya a Hong Kong. Amurka na matukar damuwa kasancewar ana fakewa da sabuwar dokar tsaron ƙasa ta China wajen keta haƙƙin al'umma. Amurka na kira ga China da babban murya da ta girmama 'yancin 'yan ƙasarta ta kuma saki waɗanda ta kama ta tsare kwanan nan domin neman kare 'yancin kansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma za mu koma ga Aliyu ya bamu labaran, amma wannan karin a takaice.
Sahilu, kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta duniya da ke kira Amnesty International ta ce ta fito da wani rahoto na musamman akan ƙasar Burundi. Tana cewa a farkon shekarar nan hukumomin wannan ƙasar sun ragargaza masu zanga-zangar siyasa, sai ka ce su mutane ne da ke neman su kifar da gwamnatin ita a Burundi, inda ma'aikatan tsaron suka yi amfani da ƙarfi domin su rufe bakunan su masu adawa da gwamnatin. Mataimakiyar shugaban Amnesty International ɗin da ke kula mata da yankin Afirka ta Gabas, Sarah Jackson, ce take cewa abin jin takaici ne ainihin a cewa ga masu zanga-zanga suna fuskantar albarusai ba don wani laifi ba, sai don kawai suna neman su morewa 'yancinsu na faɗa albarkacin baki.
To, da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie da ta haɗa shirin ta ba da umarni, da injiniyanmu na yau ni Sarfi Lahashin Gumel nake cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.